Sashin Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 17 25 da kuma 60. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger kuma za su iya kama su da ce kai tsaye ta tashoshin FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai radio amfani sarauniya fara'a nomad da lord da kuma niya ha kuma ana iya samu kan wato radio alpha radio da ke kuma si na kasar Ghana. Masu sauraron kama mu a duniyar gizo ko za su iya kama mu akan voahausa.com ne ko kuma sashin hausa.com. Masauri assalamu alaikum yanzu din ma Ladan Ibrahim Ayo ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba muke farin cikin sake jin ragaman shirin da wannan hantsi kuma bayan labaran duniya za ku ji rahoton da zamu kawo muku game da zaman lafiya da aka gudanar a Abuja kana sai tattaunawa da sahabu Imam Aliyu yayi da shugaban komitin rage radin talauci na majalisar wakilai Najeriya wato engineer Muhammad Ali Wudil salin da shi da wasu takwarorin sa suka kawo mana ziyara a nan sashin Hausa. Kana Maryam Dauda za ta shigo da shirinta na kallabi ha kuma sai labarin da suka dauki hankulan jaridun na Amurka tare da Nazir Ahmed Hausawa. Kana mu kawo muku sakon da ku masu sauraro kuka aiko mana amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Jami'an tsaro a kasar Somalia sun ce wani harin bom da aka kai da mota a babban birnin kasar ya halaka mutane akalla 7. Mai magana da yawun hukumar Mogadishu Abdul Fatah Umar Halani ya gaya muryar Amurka cewa motar ta tarwatse jiya Alhamis daura da wata tashar motar bus mai cike da hada-hada a gundumar Hamari wani. Shaidun gani da ido sun gaya muryar Amurka cewa waɗanda abun ya rutsa da su fararen hula ne dake tashar motar bus din da kuma wasu dake wuraren dake kusa da wurin. Nan take dai babu wanda ya dau alhakin kai harin to amma tsaurar kungiyar nan ta Al-Shabab dake kasar Somalia kan kai hari irin waɗannan wato kan kai irin waɗannan hararan a Mogadishu to amma jami'an tsaro sun ce matakan tsaron da aka dauka na baya-bayan nan sun rage yawan hararan bama-baman da waɗannan mayakan ke kaiwa a birnin.
Wasu hararan jiragen saman da Amurka ta kai a kasar Libya sun halaka karin mayakan ISIS wanda wannan shine karo na biyu da Amurka ta kai irin waɗannan hararan a wannan kasa ta arewacin Afirka cikin kasa da mako guda. Tare da haɗin gwiwar gwamnatin haɗin kan kasar Libya ta GNA sojojin Amurka sun kai hararan jiragen sama da aka auna ƴan ISIS a ranar Talata inda mayakan ISIS din da dama suka mutu a cewar rundunar sojan Amurka mai kula da ayyukan soja a Afirka a wata takardar bayani da ta fitar. Kwanaki hudu kafin nan wasu hararan shida da jiragen sojan Amurka su kai sun auna wani sansanin da ake amfani da shi wajen shigarwa da kuma fitar da mayakan ISIS a kasar inda mayaka 17 suka halaka sannan uku daga cikin motocinsu suka yi kaca-kaca. Rundunar sojan Amurka din ta ce wannan sansanin wanda ke a wuri mai nisan kilomita 240 kudu maso gabashin Sirte ne ana kuma amfani da shi wajen shirya hare-hare da kuma boye makamai.
An jinkirta ziyarar da wata tawagar Majalisar Ɗinkin Duniya za ta kai da jihar Hine ta kasar Myanmar mai fama da tashe-tashen hankula saboda rashin kyawun yanayi. Sanarwar dage ziyarar ta zo ne kwana guda bayan da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce wakilan nata za su samu rikiyar jami'an gwamnatin kasar Myanmar a ziyarar da za su kai jihar Rakhine. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce an dage ziyarar zuwa makon gobe. Wannan ziyarar za ta zama ta farko da wasu wakilan Majalisar Ɗinkin Duniya za su taɓa kaiwa wurin tun bayan da musulmin jinsin Rohingya suka fara ƙaura ba ji ba gani. Majalisar Ɗinkin Duniya ta faɗi jiya Alhamis cewa 'yan gudun hijira sama da 500,000 suka ƙetara daga ƙasar Myanmar zuwa ƙasar Bangladesh a halin da ake ciki kuma mutane 13 ciki har da yara 8 sun mutu bayan da jirgin ruwan da ke ɗauke da su ya tuntsire yayin da yake tafiya Bangladesh daga Myanmar jiya Alhamis. An ceto 'yan Rohingya 30 daga wannan jirgin wanda ya jidi mutane 120.
Labarin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Akasaran Amurka wanda suka cancanci zaɓe sun yi imanin cewa ya dace a bar baƙin haure waɗanda aka kawo su Amurka tun suna ƙanana su ci gaba da zama a ƙasar har su zama 'yan ƙasa bisa ga wata ƙuri'ar binciken ra'ayin jama'a da jami'ar Quinnipiac ta gudanar. kashi 82 na waɗanda suka cancanci zaɓe ciki har da kashi 72 na 'yan jam'iyyar Republican sun yi imanin cewa baƙin haure sun cancanci zama da kuma neman zama 'yan ƙasa. Kashi 6 ne kaɗai suka yi imanin cewa ya kamata a bar su su ci gaba da zama, amma kar a ba su zama daman zama 'yan ƙasa. Yayin da kashi 10 kuma suke cewa suka yi a ta saƙe yan baƙin hauren zuwa gida. Kusan kashi 72 na masu kada ƙuri'a sun yarda da haɗin gwiwar shugaba Donald Trump da 'yan majalisar dokokin Democrat wajen bullo da ƙudurin doka na kare baƙin haure masu hankoran. To, amma kashi 57 akasin 37 na masu zaɓen ba su amince da haɗa batun rangwanta ma baƙin haure da samar da kuɗin gina katanga a kan iyakar Amurka da Mexico ba. Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. To, bari mu faro da rahoton da aka taron da aka gudanar na yadda za a ci gaba da inganta zaman lafiya a Najeriya, kuma ga Madina Dauda da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Taron wanda aka yi a babban birnin tarayya Abuja ta yi ƙoƙarin gano bakin zaren ɗinke bambance-bambance da kowane ɓangare ke ikirari saboda a zauna lafiya. Farfesa Anya O. Anya daga jihar Abia shi ne ya fara shimfiɗa a wajen tattaunawar, yana mai cewa:
Look around Nigeria. I wish you we appreciate our cultures because our cultures can be a source of strength. Our diversity could even be the foundation on which a great nation can be built.
Farfesa Anya ya ce idan an duba ƙasar Najeriya za a ga bambance-bambancen ɗabi'u da al'adu waɗanda idan muka mutunta su za su iya zama sinadarin ƙarfafa zamantakewarmu. Anya ya ƙara ci gaba da cewa:
When you look at this situation, are we surprised that the youth in Nigeria are in utmost rebellion?
Yace in muka yi la'akari da yadda matasa daga shiyoyi daban-daban ke tawaye, dole ne mu manya mu yi hoɓɓasa na magance waɗannan ƙalubalen domin mu ci gaba da zama ƙasa ɗaya dunƙulalla. A nashi tunanin, tsohon ministan watsa labarai Jari Gana yana ganin sai an sake fasalin ƙasar tukunna.
A ko'ina a duniya inda ake irin waɗannan bambance-bambance na addini, na culture, na tarbiyya, na kuma zama yadda suke abin nan, abin da ya fi shi ne irin wannan kaza tarayya ake, wato federation. Wannan federation kuma yaya ne, menene za a sa kaman aikin da gwamnatin tarayya zai yi na kuma jihohi? Domin a yadda yake yanzu an tattara abubuwa sun taru a gwamnatin tarayya. Lokacin soja su abin soja, komai a kawo santa, komai a kawo santa, komai a santa. To, santa yanzu kamar za ta fashe. Saboda haka mutane suna tunani suna cewa inda za a zama lafiya kamata ya yi a zuwa ce jihohi nan a ba su isasshen aiki wanda za su je su yi ma mutanensu. Saboda haka in an yi mutane ba za su damu Abuja ba, amma yanzu komai Abuja, komai Abuja.
Shi kuwa injiniya Abuba Galadima yana ganin ana gwamutsa addini da siyasa tare da masan zuciya a harkar kasar, inda ya ba da shawara kamar haka:
Babban matsalarmu da ta shafi kowa a kasar nan shine katsalandan da shugabannin addinai suke yi kamar suna gasa da juna waye a cikinsu zai yi abin da Turawa ke kira zai scoring political point. Sun manta hanyoyi na addini sun koma kan siyasa. Muddin ba mu kawar da irin waɗannan daga cikin halayenmu ba, to Najeriya ba za ta taɓa cin gaba ba.
Mata ma dai ba a bar su a baya ba. Sun taho daga shiyoyi daban-daban na ƙasar, sun marawa wannan taron baya. Ƙungiyar tattaunawa da cigaban ƙasa ce ta shirya taron. Abin jira a gani shine ko irin shawarwarin da wannan taro zai gabatar zai wani tasiri a ƙasar. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Zauna lafiya, al'umma ta kasa ta kujiya. Zama lau lafiya shine cigaban Najeriya.
To, an gaishe ki Madina, kuma kafin mu ci gaba a shakata da wannan har wayo.
Allah yata mota daga a cikin turda kaman za ka mun ka turata dun mu maka daka yata ta ara su kama kowata karo wai na zo wa tabi mota ta kai zaman kwalta da ta kolo ba a dauka mu to kalan tsaki di haramun ne to ka ce roko haramun ne na yadda kidi haramun ne
gode Bello. A cikin shirinmu na jiya mun fara kawo muku hirar da abokin aikinmu Sabu Imam Aliyu yayi da shugaban kwamitin rage radadin talauci na Majalisar Wakilan Najeriya. Kuma wannan karan ya ci gaba da yi wa sahabin bayani ne akan wasu daga cikin shirye-shiryen da wannan gwamnati ta zo ta yanzu ta bullo da su domin rage radadin talaucin. Ya ce har ma da ciyar da yara 'yan makaranta abinci. Ga dai injiniya Muhammad Ali Wudil da bayanin da yake yi wa sahabin.
Ciyar da yara 'yan makaranta abinda gwamnatin tarayya ta ce cewa ba za a iya ciyar da yaran gaba ɗaya ba, amma dai duk makarantu 'yan aji ɗaya zuwa aji uku za a dinga ba su abinci in sun je makaranta domin a inganta shigar yara makaranta da kuma kula da nutrition ɗinsu wanda
samar
da abinci na gina jiki. Sannan akwai shiri na wanda nake gaya na 2500 shi ake kira da turanci conditional cash transfer. Shi ne za a je ƙauye ko gari a tara al'ummar garin gaba ɗaya a zauna da su a fito da tsarin da za a gane su al'ummar garin da kansa su gane cewa wane shi ya fi wani talauci, sai a yi musu maki tun daga na farko har ƙarshe, sai a ɗauka kowanne a ce to wannan su suka dace su ne suke da fatara a dinga ba su wannan kuɗin duk wata. Sannan ɗauki shugaban wannan abin duk sai an shekara kamar biyu ana yi, idan wani wannan ya yi amfani ya samu wani abin yi kaga ya fita daga wannan yanayin. Sai kuma na ƙarshe shi ne shi kuma wannan gwamnati ce ta fito da wani abu da ake kira GIP, Government Enterprises Entrepreneurship Program. Shi kuma ɗan kamar bashi ne da wanda ya tashi daga 10,000 zuwa 100,000 za a dinga ba kaman mata masu ƙananan sana'o'i kuli-kuli ne kosai ɗan wake, sannan da mata da suke kasuwa suke sayar da ko goro ko alawa ko me za a dinga ba su ba tare da ruwa ba, za su dawo da shi cikin shekara guda ko wata shida shi kuma za a ba su ba tare da ruwa ba. Kawai abin da za a dinga cira shi ne kashi biyar saboda harkar gudanar da gwamnati. To wannan su ne abu guda hudu da gwamnatin Muhammadu Buhari da ta fito da shi wajen kai tsaye abu hudu ta ɗauka wanda ya sha bamban da abin da gwamnatin baya ta ɗauka.
To ganin wannan gwamnati ta shekaru biyu, wace rawa majalisa take takawa musamman kwamitinka wajen tafiyar da waɗannan shirye-shirye, ko wata rawa da kuke takawa ciki?
To rawar da muke takawa shi ne na tabbatar da ma aikin majalisa shi ne ta bibiya ta ga kuɗaɗen da ta sahalewa gwamnati ana kashe shi akan yadda ya kamata. To aikin kwamitin nan da muka fara shi ne mun fara bibiya kan cewa to kuɗin nan ba ma irin tunda daga bara aka fara kuɗin nan mutanen nan da aka ce 200,000, to mun fara mu tabbatar cewa sun samu kuɗin. Sannan na biyu da aka zo kasafin kuɗin bana sai muka ce musu to ya aka yi, aka ce da za a fara ciyar da yara 'yan makaranta da wannan 2500 aka ɗauki wasu jihohi ba maimakon gaba ɗaya jihohi 36 ko da 7 har Abuja aka fara. To gaskiya mu da muka kalla ba mu gamsar da jawabin da aka yi mana ba, sai muka ce a kasafin kuɗi na bana a raba kuɗin nan a jihohin nan 36 da Abuja kowanne a ce ga iya mutanen da za a bata maimakon a ce wata jihohi aka zaɓa domin ba mu yadda da tsarin da aka bi na zaɓen wannan jihohin da aka fara da su ba. Wannan shine irin abubuwan da majalisa ta yi na tabbatar an samu daidaito da tsari da kowace jiha za su mori duk wannan a program da shugaba Muhammadu Buhari ya zo da shi.
To har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na Murya Amurka da ke nan birnin Washington DC. Mu yanzu na agogo ce karfe 3 na tsakar dare da minti 15. Ga kuma shirinmu na gaba.
Ya salamu.
Jama'a assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin. Shirin kallabi yau zai hada ku da wata matashiya yar arewacin Najeriya dake kasar China. To ko me ya kai ta kasar ta Sin? A hirarta da wakiliyar sashen Hausa Baraka Bashir, matashiyar ta bayyana mata irin kalubalen da ta fuskanta. Da farko, ta ba da dan takaitaccen tarihin rayuwarta.
Sunana Faiza Mustafa, yar asalin jihar Borno daga Arewa maso gabashin Najeriya. Nayi karatu daga primary zuwa secondary har university a nan birnin Maiduguri. Daga bisani na tafi bautar ƙasa a Sokoto na kuma koma Kaduna a nan na ƙare. To daga nan Kaduna na fara aikin jarida. Kuma in ce dama ina da burin aikin jarida. To amma da na nemi gurbin karanta wannan fanni a jami'a sai ban samu ba sai aka bani fannin Turanci Ingilishi. So English na karanta. To na fara dai dan gwada basira ta kan aikin jarida ne lokacin da nake bautar ƙasa orientation camp a Sokoto. Akwai inda ake watsa labarai ana cewa OBS Orientation Broadcasting Service. Anan na fara. To daga nan da na koma Kaduna sai ina neman inda zan yi bautar ƙasa, aikin bautar ƙasa, sai naga gidan Radio Freedom. Kika fara aiki a gidan Radio Freedom ya aka yi? Wani irin gwagwarmaya aka fuskanta har aka tsinci kai a ƙasar Sin ake aiki a Sin? Da na fara aiki a Kaduna kasancewa ta ba Bahaushiya ba, kuma da English wanda na karanta na ɗan fuskanci matsaloli da aka yi da cewa gidan Radio Freedom yawanci shirye-shiryensu da Hausa su sun fi yin shirye-shirye da Hausa. To na dan fara ne dama da dan wani shiri na masu bautar ƙasa da ake da Turanci. Daga bisani sai aka zo aka ce zan fara fassara saboda dama muna dan fassaran wasu ƴan labarai haka na shirye-shirye da ake yi. To da aka ce zan fara fassara to nan fa gizo ke saka. Saboda ina jin ban iya Hausar da za a ce zan yi fassarar labarai ba. Amma dai kaman a ce a labari daya zan yi tambaya ya fi a kirga. To kuma daɗinta ba su gajiya da bani ansa, komi na tambaya zan samu wanda zai bani ansa. To haka a haka har aka zo aka rage duk da cewa ba wai zan bugi kirji in ce yanzu na daina tambaya ba, a'a har yanzu ina cikin tambayan amma ba kamar da ba. To daga fassara dama an ka fassara labarai sai ka je ka karanta. To da haka na fara a Kaduna nan shekara daya. Daga nan saboda wasu dalilai sai na yi canjin wurin aiki na koma Freedom amma a Kano. To anan ma dai na so in ki yin Hausar amma kuma sai aka ce ai a Kaduna ma na ki amma ina yi, anan ma sai na yi. Sannan kuma a nan Kano na koyi zuwa ɗaukar rahoto, tunda a Kaduna gaskiya ban iya ɗaukar rahoto ba, kuma gashi ba fannin aikin jarida na karanta ba. To daga nan ne kuma sai na nemi aiki a nan China Radio International na ƙasar Sin, wato CRI, a shekarar bahara.
Ko wani irin kalubale kike fuskanta a can?
Gaskiya yadda na dauka zanga kasar Sin ba haka yake ba, saboda ni na saba komi a gida yi min ake komi. Bazan ce wai na iya abu da kaina ba, kasancewa ta mace kuma na fito daga arewacin Najeriya. Baka da wannan yancin kanka da komai, kawai za ka yi gaban kanka ne kai. Matsalar dai da na dan fara fuskanta a nan kenan. Na taho ni kadai, zan zauna ni kadai, babu mai ce mini a'a, babu mai ce mini yi. To amma kuma yanzu dai gaskiya na warware, duk da cewa babbar matsala dai a nan ita ce rashin iya harshen su, saboda su ba kowa bane iya Turanci, sai Sinanci suka iya, ni ko ban iya Sinanci ba. To ko kasuwa ka je kamin ka samu, ko shago ne ba ma kasuwa ba, kamin ka samu wanda iya Turanci sai ka sha wahala. To haka dai akwai abokan aiki mukan fita da su, ko kuma idan ka fita ka ka kira abokin aikin ka ba shine yi musu magana. Ina ganin dai wannan shine kalubalen da na fuskanta ta fannin abinci da zamantakewa. Ban samu matsala ba saboda dama duk wani abin da ban iya ba nakan so in gwada. To abincin su gaskiya tun daga farkon fari ban samu matsala da shi ba, ina ci da yake ma wurin aikin babu nisa da gida, dan tafiyan da bai kai minti 10 ba minti 7 daga gida ya kai ni har kan kujerata a wajen aiki. To gaskiya bana ma samun matsalar mu'amala da mutane sai in na fita. Amma kuma yanzu ina iya fita ni kadai, na fara gane kan gari. Muna da manhaja wanda ke fassara sinanci zuwa turanci ko turanci zuwa sinanci. Duk inda aka samu matsala kawai sai ka rubuta da turanci ya fassara zuwa sinanci, in ka nuna ambasi ne zai gane ya maka bayani. Ta fannin aiki kuma gaskiya babu wani, ba zan ce akwai wani gagarumin kalubale ba.
Masauraro, a nan muka kawo ƙarshen shirinmu na yau, sai kuma mako mai zuwa idan Allah kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. A madadin baƙonmu Fa'iza Mustafa da Baraka Bashir da ta yi hirar, da Ms. Julie Gresham da ta taya na haɗa shirin, ni Maryam Dauda daga birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya.
To a gaida mai ranmu, mun zo ga labaran da suka ɗauke hankulan jaridun na Amurka tare da Nazir Ahmed Hausawa.
Sharhin jaridun Amurka. A cikin shirin sharhin jaridun Amurka na wannan makon, za mu fara ne da jaridar USA Today. Jaridar USA Today ta rawaito labari mai taken A Puerto Rico Amurka ce. Labarin ya ci gaba da cewa mummunan ta'adin da guguwar Maria ta jefa kan mazaunan Puerto Rico su kimanin miliyan 3,400 ya bayyana wani al'amari mara daɗi na cewar mafi yawan Amurkawa ba su san komai akan tsibirin na yankin tsibirin Caribbean ba. Jaridar ta USA Today tare da haɗin gwiwar Jami'ar Suffolk sun gudanar da wani bincike da ya bayyana kimanin kasa da kashi 47 cikin 100 na Amurkawa ne kadai suka san 'yan Puerto Rico 'yan Amurka ne su ma. A maimakon haka, kashi 30 cikin 100 na mutanen da aka yi wa tambayoyin sun yi zaton mazauna tsibirin 'yan Puerto Rico ne kadai. Wasu kashi 20 cikin 100 kuwa ba su san matsayar mazauna tsibirin na Puerto Rico ba. Wannan ya bayyana dalilin da yasa Amurka ta tattara hankalinta wajen tallafawa waɗanda masifar guguwar Harvey ta fadawa a Texas da kuma guguwar Irma a Florida. Amma bata maida hankali akan waɗanda masifar guguwar Maria ta afkawa a Puerto Rico ba. Shugaba Trump ya ba da sanarwa a safiyar Talata da ta gabata cewar zai ziyarci tsibirin a sati mai zuwa. Amma duk da haka akwai wasu wasi a zukatan mutane da yawa akan matsayar Puerto Rico. Har ila yau jaridar ta USA Today ta rawaito labari mai taken takaddama na ci gaba da tashi sakamakon rikicin Trump da kungiyar hukumar kwallon zarin ruga ta Amurka wacce aka fi sani da NFL. Kwanaki biyar a jere, shugaba Trump ya kwashe yana caccakar 'yan wasan kwallon zarin rugar da suka zaɓi bujerewa ta hanyar tsugunawa yayin da ake buga taken ƙasa kafin a fara wasan. Sai kuma mu leƙa jaridar Washington Times. Jaridar ta rawaito labari mai taken ma'aikatar binciken manyan laifuka wato FBI a takaice, ta ce yawan adadin 'yan ta'adda da take nema a cikin gida daidai yake da yawan barazanar masu jihadi. A cewar daraktan ma'aikatar, ma'aikatar dai na binciken kimanin 'yan ta'addan cikin gida kimanin guda 1,000 wanda yake kusan yawan adadin 'yan tsageru masu jihadi da aka fi sani. Sabon daraktan ma'aikatar ne ya bayyana haka a ranar Laraba a kokarin sa na tabbatarwa da 'yan majalisa cewar ma'aikatarsa ba ta daukar barazanar cikin gida da wasa. Bayan tashe-tashen hankulan da aka samu a Charlottesville dake Virginia, 'yan jam'iyyar Democrat sun haƙiƙance cewar gwamnatin Trump ta maida hankalinta ne kacokan akan masu tsatsauran ra'ayin addinin Islama, wanda baya baiwa masu fifita fararen fata da kuma masu adawa da gwamnati 'yan tada ƙayar baya a nan cikin Amurka. Sharhin jaridun Amurka na wannan makon kuka saurara, Nazir Ahmad Hausawa daga sashen Hausa na murya Amurka, daga nan birnin Washington DC ke cewa mu zama lafiya.
To a gaida Nazir, kuma kafin ku ji sakonnin da kuka aiko muna, ga wani sako.
Baba da lafiya.
To mai gida, a dawo lafiya.
To koshin mai saurare ya san cewa hadura akan hanyoyinmu na halaka bayin Allah fiye da wasu manyan cututtuka. Shin ka san cewa sama da mutane 3,000 ne ke mutuwa a duk rana ta Allah? Ka san miliyoyin mutane ne ke fama da nakasa sakamakon hadura akan hanya a duk shekara? A saboda ganin yadda za a rage hadururuka akan hanyoyi, sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC ya kirkiro da wani sabon shiri mai suna A Dawo Lafiya.
Baba Dawo Lafiya.
To baba mai da Allah kare, A Dawo Lafiya.
Za mu gabatar da wannan shiri ne a shirinmu na hantsi a kowace ranar Talata. Za mu yi kokarin tattaunawa da mahukunta da masu ruwa da tsaki akan zirga-zirgar ababen hawa don rage hadura akan hanyoyinmu. Kada a mance shirin A Dawo Lafiya zai zo muku ne a shirin hantsi na kowace ranar Talata. Misali karfe 8 na safe agogon Najeriya da Nijar, 7 na safe agogon Ghana da GMT.
To madalla yanzu mun zo ga ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aika muna.
Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Mai magana Hassan Dogon Fati Batsari daga nan jihar Katsina tarayyar Najeriya. Yau wato zan yi amfani da wannan dama da kuka bani domin in yi magana akan kalaman da gwamnatin jihar Kaduna wato Malam Nasir Rafa'i akan tsohon shugaban Najeriya Malam Umar Musa Yar'Adua. Babu shakka wannan kalamai naka ba su yi matsayin asalin jihar Katsina da ma arewacin Najeriya daɗi ba, domin wannan wata magana ce mai harshen damu. Amma ina so in dawo hankalin gwamna a ce da cewa ya san irin maganganun da za a yi, domin saboda Allah wannan kamar tsokano wata rigima ce yake neman 'yan asalin jihar Katsina da ita ko kuma 'yan arewacin Najeriya. To ko ma dai menene lallai ya kamata ya rika yin bakin shi lizami.
Assalamu alaikum sashen Hausa gidan rediyo muryar Amurka. Mai magana Malam Riluwanu Ido gari a jihar Zamfaran Najeriya. A yau zan yi magana ne akan aikin da ake gudanarwa na katin zaɓe a ƙaramar hukumar mulkin mu ta gumi da ke nan jihar Zamfara. Saboda haka zan yi amfani da wannan dama domin in yi kira ga 'yan uwana maza da mata da ke wannan yanki na ƙaramar hukumar mulkin mu ta gumi da ke jihar Zamfara da cewa duk wanda Allah ya sa katin zaɓensa ya lalace ko ya ɓata ko bai yi ba a lokacin da aka yi, to ya gaggauta zuwa Bardoki ko Guni domin sake yin wannan kati. Lura da irin muhimmancin da ke ga wannan kati ko ba don zaɓe ba.
To madalla mun zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma a takaice tare da Ibrahim Kalmasi Garba.
To a takaice, jami'an tsaro a ƙasar Somalia sun ce wani harin bom da aka kai da mota a babban birnin ƙasar ya halaka akalla mutane 7. Mai magana da yawun hukumar Mogadishu Abdul Fatah Umar Halani ya gaya muryar Amurka cewa motar ta tarwatse jiya Alhamis daura da wata tashar motar bus mai cike da hada-hada a gundumar Halmar Yawani. Shaidun gani da ido sun gaya muryar Amurka cewa waɗanda abin ya rutsa da su farar hula ne da ke tashar bus ɗin da kuma wasu da ke wani wurin da ke daura da wurin. Wasu hare-haren jiragen saman da Amurka ta kai a ƙasar Libya sun halaka ƙarin mayakan ISIS, wanda wannan ne karo na biyu da Amurka ta kai irin waɗannan hare-haren a wannan ƙasa ta arewacin Afirka cikin ƙasa da baku guda. Akasarin Amurkawa da suka cancanci zaɓe sun yi imanin cewa ya dace a bar baƙin haure waɗanda aka kawo su Amurka tun suna ƙanana su ci gaba da zama a ƙasar har su zama 'yan ƙasa, bisa ga wata ƙuri'ar binciken ra'ayin jama'a da jami'ar Quinnipiac ta gudanar. Gwamnatin Amurka ta ci wani kamfanin sassaɓen itatuwa tarar dala miliyan 95 saboda ɗaukar baƙin haure aiki da gangan. Masu gabatar da ƙara a madadin gwamnatin ta Amurka sun ce tarar da aka ci kamfanin Asphalt Tree da ke jihar Philadelphia ita ce tara mafi tsanani da aka taɓa cin wani kamfani da ke da nasaba da baƙin haure.
To madalla, Da wannan kuma kawo ƙarshen shirin gaba ɗayan sa, sai an jima da lasar ku josu abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki ku har da shirin nan na duniyar Amurka tare da Mahmud Lalo. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman shi Ibrahim Kalmasi Garba da ya taya ni gabatarwa, sai Cuba Hero Jodo ne wanda ya bada umarni da injiniyan Thomas Blunder. Ni Ladan Ibrahim a yau ke cewa sai an jima.